is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Gwamnatin Biden ba za ta iya tallafa wa wani gagarumin farmakin soja a Rafa ba, inji sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yayin wani taron manema labarai a jiya Juma'a a gefen taron kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya ta G7 a kasar Italiya. Na farko, a halin yanzu akwai kusan mutane miliyan 1,400 a Rafa, da yawa daga cikin su sun yi gudun hijira ne daga wasu sassa na Gaza. Ya zama wajibi mutane su fita daga duk wani rikici, kuma yin hakan wani babban aiki ne wanda muke da shi da har yanzu ba mu ga wani shiri ba, inji Blinken. Ba wai kawai fitar da su daga cikin bala'i da ke faruwa ba, amma a tabbatar da ganin an tallafa musu da taimakon jin kai. Sanarwar da fadar White House ta fitar ta ce a wata tattaunawa da aka yi a ranar Alhamis, jama'a Isra'ila sun amince da duba damuwar Amurka game da shirin soji da suke yi a kudancin birnin Gaza. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira ga mambobin kungiyar tsaro ta NATO a jiya Juma'a da su kare kaimi wajen kaiwa kasar Ukraine makamai da take fama da karancin manyan makamai, yayin da Rasha ke kara karfi ta sama da kuma dimbin sojojin kasa. Zelensky ya faɗa wa taron ministocin tsaro na NATO a Brussels ta hanyar bidiyo cewa dole ne NATO ta yanke shawara ko Kyiv kawarta ce. Ya ƙara da cewa dole ne sararin samaniyar mu ya sake zama mai cike da tsaro. Kiran da ya yi ga abokan ƙawancinsa na ƙasashen yamma da su samar da ƙarin wasu manyan makaman tsaron sama aƙalla guda 7 ya zo ne sa'o'i bayan da Rasha ta yi wa ƙasar ɓarin wuta da jirage marasa matuƙa da kuma makamai masu linzami. Ukraine ba za ta iya kare kanta ba ba tare da taimakon kasashen yammacin duniya ba, Zelensky yana faɗa wa ministocin tsaron NATO. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a, wasu manyan jami'an Majalisar Dinkin Duniya guda 2 sun yi gargaɗi cewa ana shirin kai hari a yankin arewacin Darfur na Al-Fashir, kuma yana iya haifar da ƙazamar rikici tsakanin ƙabilu a yankin na Darfur. Shugabar harkokin siyasa da zaman lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya, Rosemary DiCarlo, ta shaida wa kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya cewa a Darfur rahotannin baya-bayan nan sun nuna yiwuwar kai hari na mayakan RSF a El-Fashir, wanda ke ƙara rura wutar sabon fada a rikicin da ake yi a ƙasar. RSF dai ita ce rundunar mayakan 'yan tawaye da ke fafatawa da dakarun sojin Sudan ta safa takaice tsawon shekara guda. Janarori guda 2 da ke jagorantar rundunonin sun taɓa zama abokan ƙawance a gwamnatin rikon ƙwarya ta Sudan bayan juyin mulki da aka yi a shekarar 2021, amma sun zama masu adawa da juna saboda mulki. Sakamakon ɓarkewar cutar murar tsuntsaye da aka gano a cikin shanu da awaki a Amurka, hukumar lafiya ta duniya ta kira ga gwamnatoci da su ƙara sanya ido tare da lura game da yiwuwar yaduwar wannan cuta mai saurin kisa zuwa ƙasashensu. Dr. Wenkin Zan, shugaban shirin cututtukan mura na hukumar kiwon lafiya ta WHO, ya faɗa a jiya Juma'a cewa ana ci gaba da gudanar da bincike don gano girma da kuma tsananin cutar murar tsuntsaye ta H5N1 wanda aka samu a cikin garken shanu 29 a jihohi 8 na Amurka tun daga watan Maris. A ƙarshe, a jiya Juma'a ne ƙasar Kenya ta fara zaman makoki na kwanaki 3 bayan da babban hafsan tsaron ƙasar da wasu manyan jami'an soji guda 9 suka mutu a wani hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu, hatsarin soja na baya-bayan nan da ya ritsa da wani babban mutum. Ma'aikatar tsaron ƙasar ta sanar da cewa za a yi bikin girmamawa da harbi 19 a yau Asabar domin karrama Janar Francis Omondi Ogola, babban hafsan hafsoshin tsaron ƙasar Kenya, a gaban shugaban ƙasar William Ruto.
kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
lafiya kalau alheri ya wurin naku
lafiya limi ya naku ya canjin yanayi
wallahi canjin yanayi ne ga idan muna fama da shi
wasu za su ce yau fari gobe tsumma mu kuma sai mu ce yau ai zafi gobe ai sanyi ko
wallahi ai abin da malam na tashi jiya
sai ka tashi da safe dole ka nemi ga sanyi ka kunkunce idan ka dawo da rana ta zama maka kaya wanda za ka yi
ai ce sabu da muke aikin dare mu ne idan mun shigo malam sai ka ji sanyin nan amma kafin a ce rana na shade ya fara fitowa sai kawai bargo ma da karufa sai ka je fadda
to amma baba inda ce an shiga sanyin zafin sosai ai in ka fito wajen ma sai ka ji kamar ana dafa ka ne
kware kuwa ko da kuwa
sabbi irin zafin bangaren eh ballantana irin zafin bangaren DC da yake da kamar tiriri kamar ake haka to baba a gurguje yau kamar mun yi bako a cikin ga masu akwai wani faifan video da ya karrabe kafofin sadarwa da na adan zango da ake ta kai to mun samu abokin aiki bauta da yake a Ghana
ta samu yare da shi yare a Ghana yayi wasan
sa yawa cikin wannan mako
haka
a cikin wannan mako da yaje a lokacin wannan hutun sallah to muna da hira da shi adan zango in aka biyo mu a cikin wannan shirin zamu dan tsuntsuro wannan hira da wakilin mu tai a Ghana to a gurguje bari mu mika gai tsofa ta alheri da sada zumunci ga yan uwa da abokan arziki masu sauraro bari mu bude zangon gaishe-gaishe nan da karuwa da muka samu barka haihuwa ga abokin aikin Baraka Bashir da mai gidanta Hafiz a birnin Kano domin karuwar ɗa namiji da ta samu ranar Laraba to Allah ya raya mai gida Allah ya ba shi lafiya ya ba baraka lafiya da kuma ba shi malam Hafiz karfin aljihu da
amin so ba
abun hazin rike wanda iyali
amin so ba
Allah ya ba da Allah ya dai ya ba
amin
ni ka gaisuwar ta alheri ga Yunana Samaluwa Baba wanda za a nada a matsayin matan wardi na farko sai kuma Lidiya Shawulu ita kuma za a yi mata nadin sarauta a matsayin gindiyar wardi sai Amanya Taniya Shuka shi kuma za a yi mishi wankan sarauta a matsayin sarkin yamma to za a yi ne gobe Asabar a fadar sarkin wardi dake karbar hukumar wardi a jihar Bauchi wato shi Alhaji Ibrahim Sama'ila Ibu yake na sarkin wardi shi ne mai masarkin baki shi ne kuma zai yi wannan wankan sarauta to Allah ya bada ikon halarta ya kuma sa a gama da jama'a lafiya gaiso fata alheri da sada zumunci da kuma bangajiya ga dukkan waɗanda suka halarci bikin kaddamar da littafi na Profeso Abdullahi Shehu wato jakadi kenan Profeso Abdullahi Shehu da aka yi a birnin tarayya Abuja jiya wanda aka kaddamar da waɗansu littattafai guda biyu to Allah ya sa an yi adace Allah kuma ya sa an koma gida lafiya
to sai kuma gaisuwan taya murna zuwa ga iyalan Alhaji Tahiru Barahu Mangal da iyalan Alhaji Kabiru Muhammad Mashi na daurin aure ƴaƴansu Yasir Bashir Mangal da amaryarsa Nusaiba Muhammad Bashir wanda za a daura a ranar 27 ga watan Afrilu shekarar 2024 wato mako mai zuwa kenan da misalin karfe 10:00 na safe a zaurin taro na Hambali Hall a unguwar Alkali a jihar Katsina to Allah ba da iko halartar wannan taro sannan kuma Allah ba da zaman lafiya da zuri'a dan gaba
gaishe da abokan aiki da suke aiko mana ta hanyar sadarwa WhatsApp wannan ta fito ne daga hannun Haddabi ne computer mai yama daga jihar Kebbi Nigeria wanda yake so a mika mishi gaiso fata alheri da sada zumunci da ga Adamu Iya Hamza Daura da comrade Iyasu Yakubu Digawa sai Sanin Sumadatai da Magaram da Isa Jika mai saje tubu sai Zaki su dangi zomawa da Alhaji dan Ashibi mai fitila mai yama sai Faruku Makaho Andare da honorable Muhammad Awal Ruwan Fili sai baban Wasila Kwakwali da Usman mai dala Busiri sai Alhaji Bala dan Garba Asarara da Adamu sai Alhaji Bala dan Garba ko Asarara ne
eh Asarara ba
kuwa aha to sai Alhaji Bala dan Garba Asarara da Adamu Ruwa Tungar Ahmada sai Alhaji Haruna na Alhaji Sabiu mai turare jiga da fatar an tashi lafiya
to amin sama amin to sai kuma wannan gaisuwar a bari ya huce da ta fito daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir jihar Bauchi jihar Yobe Nigeria yace gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Sani Mai Langilange ya Yalwa Yawuri da Aminu Adauma Lamaduri da kuma Yusuf Bazuka Mai Leda Gololo da Malam Malam Mai Zanin Hula Gololo da Tukur Harka Rijau da Mudassar Sani Birnin Kebbi da Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal da Sa'idu Abdullahi da Maturu sai kuma Ibrahim Muhammad Karasuwa da Ahmed Afansi Bajuga da Mansur Baba Uru na fada da Naziru Sa'idu Abba Zadawa da kuma Adamu Jumba Madara to da fatan sun tashi lafiya
to muke fada kamar yadda muke fada kullun komai kirkin ka baka ga makasuwa daga isuwa ko
ko kadan ko
zamu dire da wannan sako da ya fito daga hannun isuhu makiri madatai da magaran wanda yake so a mika mishi gaisuwa fata alheri da sada zumunci ga salisu madatai da magaran da Haminu Kalalabuwa sai a dahir zakin soyayya bulbaram da tasi unguwar tudu sai lawal bin hambali yanke dan silva sakoto da biliya mudi malamin makaranta ragana Allah sa haka sunan nan yake da bashir tela lafiya da yakubu mai aski badaraka sai ilyasu yakubu tugawa da kuma al'ummar garin madatai baki ɗaya da fatar an tashi lafiya
amin sabma amin
hey yo wannan wakar kan mai uwa da wani idan halin ka ne sai ka ji ka daina idan kana aikata laifi irin wannan ka tuba wa Allah yeah tuna na prince zango
duniya da bin tsoro yaro bai sama ba ko babban sai ya jure ka
a to baba kamar yadda muka faɗa mun yi babban bako filin da aka ga wakilin mu a kasar Ghana
Hawwa Abdulkarim ba
Karim yawa da bakon mu na mako
Assalamu alaikum jama'a ya hakuri da su kada kanka gabatar da masu sauraro na wani ne kai
sunana Adamu Abdullahi Zango
to masha Allah to mu shugaban garin waka zakai dan ba mu tsari yanda kai ka soma waka din takaitaccen kariya
dai to kin ga waka na fara shi ne tun ina yaro so even mai tunanin waya na samu kudi a waka ko wani ko gado balanni ba mu wagi a cikin dangin mu kan so mana fara yin shi tun ina karami haka ina iya hada abubuwan wasan yara na ganga da karangu in ta buga wani akwai irin tsofaffi a gidanmu kakannin mu za ta zo ina yin kiɗa su suna yin rawa to abin da aka yi tashi har zuwa primary school secondary school bayan na gama kuma sai na gashi lokacin already abubuwa sun an samu ci gaba sosai a duniya harkar waƙoƙi da fina-finai da shauransu sai na ce to bari mu gwada
Allah ya maka komai a cikin waka
Allah ya yi min abin da ya min daidai gwargwadon iyawa ta tunda duk inda kake a duniya akwai wanda ka fa ko wanda ya fi idan kuma kace Allah ya maka komai to kaman ka fi kowa kenan
kuma bangaren funafunai fa shi kuma wani lokaci ka fara
abin da na fara kiɗa na fara yi da koya kuma na zo na iya na zo ina yi na ɗauki kusan shekara ɗaya ina yin harkar kaɗe-kaɗe sai da na zama the best a lokacin a bangaren kiɗan Hausa a Najeriya sannan kuma daga nan sai na fara waka amma lokacin da na fara waka ni kaɗai nake waka ta ni kaɗai nake jin kayana ban san da zan kai ba ban san mutane su yi saurari waka a babu daga baya kuma sai na shiga cikin fina-finai so bayan na shiga fina-finai mutane suka zo suka san ni na karba gurin mutane sannan na sake dawowa na ci gaba da waka mun ci gaba da sake wa mutane har Allah ya kawo mu nan
gaba san dai Allah ya baka dawowar waka da fun kuma kana producing kana directing kana acting akwai kuma wani baiwa da mu
akwai sunana ina producing ina editing ina choreography
editing na shirya fina-finai
duka editing na waka editing na fina-finai kuma ina yin choreography ma'ana ina rawa kenan ina koyar da rawa so waɗannan su ne a cikin field na entertainment sannan a bangaren da ba entertainment ba shi ma ina yin abubuwan da ya shafi noma sannan ina yin harkar da ya shafi gine-gine da kuma filaye
waɗannan abubuwan duka da Allah ya maka wanne zaka duba yau kace alhamdulillah kana alfahari da haka
kowanne ina alfahari da shi saboda duk hanyar nema ne kuma a cikin sana kala kala ne idan ka zo ka shiga wannan kaga ba ka da nasibi so kaka yi tunanin cewa a'a kai ba za ka yi arziki ba ne ko wani abu ne in ka sake canza wani sai kaga kuma nan Allah ya buɗa maka sai ka rike wannan so in ka rike wannan sannan sai ka ci gaba da gwada hanyoyi na sana'o wanda ka kana da nasibi a ciki sai ka rike su ka yi banda sauran ka
shigowar ka kana zan soka bani ka shi wakan da kai ka fi yafi kwanta maka a rai
ni wakan da yafi kwanta mun ban da wakan da yafi kwanta mun sai dai wanda mutane suka fi so
kamar wa'anni
akwai koki na da yawa tsofaffi da sababbi to daga album ɗin album ne na farko akwai wakar zango mai gari irin su baba ya bani Zainab mama aka taho irin su sami na mina suke labe aka taho har zuwa waɗannan da suke lati su gambara kenan
daga gambara nake shi zaka karara muka
eh ba matsala in kina so sai a rera
muka
to bismillah zan fara tsara waka da sunan Rabbi Allah shi yayi uba gari ne yayi uba kuma yayi dana ali shi yayi saman bakwai kuma yayi kasan bakwai ba su minti ba a tsara ba uban da ya bashi bulo ya dora kuma ba wani mai kwa ba su minti
Allah na gode ta muzo bangaren gana shigowar ka gana wannan ba karo farko ba amma wannan karo me zaka ce
duk inda zaka je a karbe ka hannu bibbiyu ba ba wanda aka ce sai godiya saboda ba ba ka sa mutane san ka dole Allah yake saka musu ma su girma maka su so ka ka kira su zo wannan ai sai abun godiya a duk lokacin da shigo gana kuma na ganin wannan abun da haka na gode wa mutanen gana sosai
in bayan gana na ji wata na cewa za ta kwashe ka kawai ka komo da zaman ka a gana idan haka yanzu za ka yi
kaddarar Allah babu inda ba ta kai mutum idan Chinese ne ma in China ne kai ko Russia in Allah ya yi zan aur mata ai dole sai na ji
akwai kai ma mutane gargadi matasa da ke tasowa zan so ka bambanta min jollof Ghana da Nigeria ka san wannan controversial issue ne kowa da yazo gare ta mun tambaye shi wannan saboda mun muna alfari da jollof din mu
eh da wannan gaskiya tunda na ci ai zan iya ba da magana da amsa ne babu kariya mana gane jollof ya fi Nigeria
masha Allah ki fada mu ji
Birgi sai Nigeria kuma sun muntawa
to just talk about matasa da yanzu haka isa waka gaba
matasa da suka shigo harkar waka suke yi shawara ɗaya zan ba su ka can kunce biyu shine hakuri da kuma sirri Allah sirri gaskiya wannan za ta kai ko ina a duniya idan ka gwada hagu sai ka gwada dama ka sake kuma hagu abin da nake nufi idan kana kai blues singer ne ma'ana wakar da ake rerawa da dadi sannan kuma akwai abin da ake kira rap afro pop shi kuma rap kenan shi ma idan ka zauna ba ta karamu ba sai kuma hagu wanda ya karba a ciki sai ka zauna a gura sannan ka yi hakuri saboda za a yi ta amfani da kai idan kana da talent mutane da yawa su zo su rika shiga jikinka kana taimaka musu da abubuwan rubutu da har manyan sassan ma za su rika jan ka saboda kana da talent da so ka yi hakuri ka bi su kana bin su wata rana za a san ka wata rana kuma sai kenan da ka koma ma wani wanda ma zai ji zai ce zo ka taimaka min da rubutu da yanka zai
what about matashi kuma da yanzu ke shiga harkar fina-finai
duk tafiyar da ne hakuri a rike gaskiya da amana a sa Allah a zuciya kowane sana'a ma dai a duniya in ka saka wannan zaka yi nasara amma ba a dole saboda harkar ba cewa ake na fito zan fara yin a karfin ku zabe ne ko ku dan gulam a harkar ce da Allah yake dora wa mutum daukaka da sibi ko da jini da soyayyar mutane to da haka idan ka shigo kana ta yi kaga mutane ba sa san ka kai su babu abin da yafi sai za ka yi hakuri sai ka sake tunawa ka sake duba cikin harkar ban da aksin ne zan yi sai ka duba ka gwada shi ma yi duka gwada ban da shi ne zan yi barin koma editor ban da editor ne zan yi barin koma music producer ban da har ka gano abin da Allah abin da abin ka yake ciki dan da baiwar ka take sai ka rike wannan gurin ka bar waɗanda suke aikin su yi waɗanda suke waka su waɗanda suke kuma me zai kai ka rike naka sai ka tafi
zan so ka ba wa duk al'umma yanzu matasa baya ga kowane sana'a akwai son sauro kuɗi kowa kuɗi ya sawa ba ruwan kowa da inda kuɗin zai fito na san kai matashi ne da ka tashi ka sha gugummayar har yau Allah ya daukaka ta kana cikin jarumai me zaka ga yawa wannan matasa da wannan lokaci
to a gaskiya abin da faɗa matasa abu ne mai matukar sauki amma sai kai zurfin tunani sannan zaka fahimta wato matasa da suke tunanin yin kudi da wuri mutum bai taba tsallake rawansa ba duk inda kake rawanka sai ya zo ya sani Allah ya ce ta shin taimake ka ba wai kana aiki bane kawai zaka ce Allah ba ni kudi ya zubo maka wani shigo ya ce maka unguwa da miki ka fita ka fara neman kai ka nemi sana'a abin da yake faruwa shine idan har kana sana'a baka samun kudi sai wani ya zo maka da tunanin cewa idan muka yi abu kaza da kaza da kaza za mu samu manyan kudi shortcut kenan sai kuma kuka yi abin sai kuka yi nasara kuka samu kudin kuka cuci wasu mutane sai ga kai ka zama mai kudi da lafiya to wannan abin da ka karba naka ne da shi sai ka ta hanyar cuta ka karbi shi idan kai hakuri za ka zai iya kai ka wannan kudin bayan shekara biyu ko uku ko biyar ko goma amma da kai sauri sai ka je ka kwata da karfi me kun yi zo maka a halak sai zo maka a haram ta haka idan kana tafiya ko me kake kasa a gaba baka samu kudi ka ci gaba da tafiya kudin za su biyo baya idan kuma gaba ka samu wato baka da rabu karshen ta in ka je za ka cuci wani ko ka cuci wani sai ka rayu ka ta kare a gidan ku kaga ka cuci kanka to kana da mata ka cuci da yayanka da iyayenka da family din gaba daya sannan yaran ma da kake wakilta ma ka saka su a kunya ne da haka matasa a yi hakuri kar a zauna zuciya ta mutace sai ka je ka roki wani ko wani zo yi baka duk kankantar sana'a a je a yi a nema a yi ta yi Allah zai kawo arziki
ba da lafiya baba ya kauce wannan muhimmiyar tambayar da kowa yake yi da ya so ya ji bayanin wannan faifan da dalilin wannan ya yi magana kai to za mu
gaskiya abin da aka samu ba da amfana
yawa so da ana mu ba da lafiya to baba yau labarin da zan baka labari ne na wai wata baka ce ta je wurin wani boka
to
daga shigar ta kasar yadda boka su ke kaji daga shigar ta kasar yadda suke cewa yawwa ai na sani a ce a ce har ya a shigo haka ne ya haka da yana boka da kai kasa bai ma daga kai ban ta wato yana da yawwa ai dama da ku za ku zo ku za ku ga yana da kai
haka ne aljinu ya san kai mun
yawwa aka ce bata ta zauna ta zauna bale ya ta zauna sai ya ce mata ai ya san abin da ya kawo ta sai ta ce to ai madalla ai ta ce ai da mata kan irin aiki ki an ba ta labarin cewa ya kwali sosai sai sa ta je shine ya ce mata ai ya san abin da ya kawo ki shine miji ki tun da ita wani miji ki gani ki kike yako sai ta ce a'a ba shine ya kawo ta ba
to
sai ya saki buga kasa yayi sake buga kasa yayi mene ne ake cewa kan batu ne
eh haka eh ta fata fadin sa
yawa ya sake buga kasa ya sake buga kasa yayi sanan labi yayi tabbatin shi sai yace aha ai naji motsin kasa naji ashe fada kuka da mijin ki shine abin da ya kawo su ke nufi suke a'a
nan ma ba haka bane
ya sake buga kasa ya duba ya zane ya duba wannan ya zane nan sai ya ce aha ai da ma abin da na faɗa kenan kuɗi kike nema a wurin shi ne ce a'a sai ya yi jikin tambayi wanda zai da yake abin da zai kawo mata wurin boka su ba abin da ya kawo ta kenan ba sai ya daga kai yanzu da kazan farko sai ya kalle ta sai ce to me ya kawo ki
na'am
sai ta ce miki wai ta ragonta ne ya bace shi da aka ce idan ta zo wurin ki zai san zai gaya masa sai ta ce ai sai ya sa tun da yake ta rubuce-rubuce nan yana buga kasa yake ta ganin kaho
a ce wajen ragu ne
za a yi kisiya bane kawai nan da yake gani a ce manufar shi ragone ya fice ya saki ta gane kawo
iko Allah
da ga malama zai ta fara daga mana zuciya ya kace da jabirki da yanzu amma da
baba Yakubu Bakiri
alheri ki ku fata alheri da ku fatan Allah ba mu lafiya da gaban lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
wannan shirin da zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ledes Preston da ta daidaita mana sauki da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ne ku ne lafiya.